sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na mai gida kan gida. Shirin da yake zuwa muku daga nan gidan Radio Jihar Kano wa maba da mama karkashin jagorancin Sheikh Malami Sheikh Dr. Yusuf Ali Khadim Sunnati Nabawiyya da girma sarkin malaman gaya wanda muke tattaunawa da shi akan matsala da ta shafi rayuwa ta auratayya, matsalolin da ake samu da kuma shawarwari ingantattu daga koyarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma alkur'ani mai girma, ta yadda ma'aurata za su sami ingantacciyar rayuwa kuma su fahimci haƙƙoƙuwa da yake a kansu lokacin da ake rayuwa ta zaman aure. A daidai wannan lokaci a madadin kuma sauraro da kuma radio a kar makalla mu nema barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na'am. To idan ma sauraro suna biye da mu a makon da ya gabata, akwai wasiƙar da malam ya fara nasiha a kanta musamman da wanda ya rubuto yake tambaya ko kuma yake buƙatar ƙarin bayani dangane da irin halin da ake ciki na rayuwa da kuma matsalar da ya bayani. Matsalar kuwa shi ne ta yadda
wuce ita barista ta
musamman wasiƙar da muka fara da ita a makon da ya gabata, wanda malam ya gabatar da nasiha a kanta, wadda barista Saudis NNDC ta rubuto, wadda take neman malam ya yi nasiha a kan yadda maza suke jin tsoron tunkarar ƴaƴan masu kuɗi ko kuma waɗanda suke zaune a kwatas ko kuma waɗanda suka yi karatu na boko mai zurfi a matsayin likitoci ko kuma lauyoyi, ko dai waɗanda suka samu wani mukami na karatun boko, ga su suna da buƙatar auren amma kuma suna yin dodorudo ko kuma mazan suna jin tsoronsu saboda wannan mukami da suke kai ko kuma saboda matsayin gidansu, da haka ake barinsu a gida suna ta rigima da iyayensu har sun zama kamar kishiyoyinsu, malam ba ta zuwa wajensu, su kuma iyayen suna ta roƙon cewa ƴaƴan su je su kawo mazajen aure, inda malam a makon da ya gabata ya shimfiɗa a kan yadda auren ya kamata da kuma yadda addinin musulunci ya koyar a nemi auren. Da haka yanzu za mu koma ga malam domin ya tsora.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. To babu shakka wannan abinda ita barista ta kawo shawara ce wacce ta kasance mai kyau, kuma abu ne wanda ya kasance ba a tsammani a da, wato waɗanda su kasance ba masu halin bane, babu shakka yadda ta wasafa irin wato kallon kallo haka abin yake, ba yadda za a yi mace ta yi ilimi, ta kai digiri, ta kai masar, wata ma ta kai dokta, wani wanda da farko kila ma budurwarsa ce, to amma da ya ga ta yi karatu har ta wuce kuma irin yadda shi matsayinsu, to shi kenan ya san kun wannan kamar yadda ake cewa jelar raƙumi, kuma ta yi nesa da ƙasa hanyar ma da take bi tsoron bi yake, saboda yanzu ta fi shi ilimi, ba za ta so irinsa ba, sai da ganin sai irinta. Haka idan ya kasance ma yar gidan masu kuɗi ne, babu shakka talakawa duk inda suka kai da salaha, wato suka kai da kirki da ilimi irin nasu, sam daman ba za su ma doshi irin wannan gidan ba, sun san idan sun je ba za a ba su ba, don an sha yin haka din an sha gani, don mutum ma ya zo sai yadda ake nuna cin sai an gama da mame ya zo da akan mame ya zo a mota ya zo ko a babur ko a keke ko a kafa, to irin wannan kuma mutum ya zo ya ce yana son da jijiyace a haka din wato wani ganin shekeke haka ka dube ni ka dube ka ce kana to duk irin wannan da shi ake yi to yanzu su waɗanda suka kafance masu ilimi intellectual waɗanda suka san me suke yi kuma sun gano wannan hanyar da ake bi ta daba shawarci wato sun zo suna ba da shawara kila da kaman wata ce daban ta ba da irin wannan shawara za a ɗauka kawai da ya kawai tana bayarwa amma wannan sai da ta bincika ta hanga ta hango ta gano babu wata hanya wacce ta kasance dai lallai-lallai ingantacciya illa kawai a dawo kan wannan shawara a daina jin tsoron masu kuɗi a daina jin tsoron masu alfarma a daina jin tsoron masu kyau a daina jin tsoron masu ilimi mai zurfi rashin kira shi ne ke jawa karen bebe ke ɓata to amma lallai ya zama cewa akwai sharɗa ya zama cewa lallai wanda ɗin ya kasance ba mai halin ba ne kuma ya zo yana son wata wacce ta fi shi gidansu ya fi nasu to lallai ya kasance fa lallai mutumin kirki ne kuma da gaske ne wato yake yi don ga su nan muna ganin su kuma irin wannan suna nan mutum ɗin sai ya zo da ma siffar shi mai halin ne don ya kaman halin ake nema sai bayan kuma ya lallaba ya yi duk irin yaudarar da zai an ba shi yarinyar an je za a je ganin gida ganin ɗaki a je a tankame man gida wato ɗakuna a zo nasu na masu dukiya a zuba gadaje a can da can da fitirun da sauransu kuma sai bayan ƙila ko dama bai fi wata ɗaya ba kawai ashe dama haya ce kama ta wata ɗaya to sai yace ni fa mutumin ƙauye ne garinmu can yake ya faɗi wani ƙauye daman nan ba gidanka ba a ai ba gidana ba ne ai haya ce na kama daman ta wata ɗaya to wannan ba irin talakan da masu mulki ɗin ya kamata lallai-lallai sai wanda ya kasance yana da asali Allah ne kawai dai bai ba shi matsayi irin nasu ba amma dai shi ma mutumin kirki ne halayensa sun isa a zauna da shi ko ma meye matsayin gidanku ko ma meye matsayinki halinsa ya cancanta da a zauna da shi ba mai yaudari ba ne mutumin kirki ne mai amana ne mai addini ne dama shi ma namijin ai ba wai haka kawai aka bar shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wanda ya kasance kuka yarda da addininsa ya zo muku kuka yarda da addininsa da amanar sa idza jaa man tarazzauna dinahu wa amanatahu fa zawjuhu a ba shi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama fa wannan ko meye matsayinki ko meye matsayin gidanku ko menene matakin da kike da shi na ilimi ko na aiki to idan ya kasance wannan ya zo ya ce yana son ki ba maganar shi mai kuɗi ne shi menene a'a yana da cikakken addini kuma sannan mai amana ne in haka ne kawai shikenan kawai a bashi saboda bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ma kadan ya kasance mutum ba shi ma da hali yakan ce yayi aure ba don komai ba saboda aure za ta zo ne da arzikinta kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa in yakunu fuqara'a yugunihimullahu min fadli idan ya kasance shi wannan mijin shi wannan saurayin matalauci ne to Allah ta'ala zai wadata shi daga cikin falalarsa haka ma idan su ma ya kasance iyayen yarinyar matalauta ne kai kana da hali ba ruwanka kawai Allah ta'ala zai wadata su suma daga baya saboda albarkar wannan aure saboda haka kar mutum shi aini yanzu tunda yar masu kuɗi ce ko gidan masu kuɗi ne yanzu sai na tara tukunna a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai kana son aure kawai shikenan kai furta shi Allah ta'ala shine in dai da kikkiawar niyya ne to Allah subhanahu wataala sai ya taimake ka kuma sai an zo an yi wannan auren kuma cikin kwanciyar hankali kuma daga baya kuma Allah ta'ala ya zo ya wadata ku wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wataala kamar yadda a jami'in sagir yana cewa haƙƙi na saurayi akan Allah ko haƙƙi na namiji akan Allah haƙƙinsa akan Allah shine idan yayi aure shi kuma Allah din shi kuma zai arzuta shi idan yayi aure zai taimaka masa saboda haka wannan hadisi ne wanda ya kasance kuma ne kauni yana cikin jami'a sagir na Imam Suyuti
kuma la ƙarshen bayanin ta tace kafin a kammala nasiha ta ce su ma kuma matan duk da cewa ga irin bakin ciki da damuwar da suke ciki daga nesa ana musu kallon isa da matsayi da kuma jin daɗi amma anan a gidansu babu kwanciyar hankali don iyayen sun gaji da yadda suke zaune da su ga su da yawa ga su sun girma ga su ba aure har suna ganin kamar kishiyoyinsu da haka in aka samu mai ƙaramin ƙarfin ya zo har ya furta in dai har yana da ingancin da ya kamata ba wai na cewa shi sai babban mutum ne ko mai kuɗi ba to su ma su ji tsoron Allah su yadda cewa kamar yadda malai ya faɗa yanzu arzikin na Allah ne wani sun sako sun haƙura in dai suna son shi to za su yi aurensa har ya zo ma ya arzikin da zai fi na irin gidan nasu ma da suke da shi
ƙwarai da gaske dama ai ina cewa dama akwai shari'a lallai su kuma iyaye ai matar mutum kabarinsa Allah ta'ala ya zai faru ne lokaci kaza rana kaza ƙarfe kaza ba zai ƙara ba zai rage ba me yiwa lokacin ne bai zo ba kuma su daina matsantawa wato su daina matsantawa ƴaƴansu su daina kyamar ƴaƴansu su daina kin ƴaƴansu babu yadda za su yi sun tabbatar da cewa dai mace ba ta dauki kanta taje ta bada da kanta ga wani wanda ba ta sani ba yana son ta ne ko baya son ta dole sai idan ya kasance shi ya ce yana so tunda abin nan karfe ɗaya baya amo to saboda haka su kuma su ji tsoron Allah su fahimci halin da ƴaƴan suke ci ai tunda suka fahimci cewar ba fa a gidan nan za su zauna ba lallai gurin zaman su shine ɗakin miji ai tun daga sannan sun fi iyayen ma wato ɗoki da fatan a ce da su samu mijin ya zama sun bar gidan tunda sun fahimci iyayen ma wato kamar neman kai suke da su
duk da
daɗin duk daɗin da yake a gidan duk ɗaukakar da take a cikin duk daular da take a cikin gidan ɗakinta ta yafi gidan nasu ga ƙauna ta iyaye to amma duk da haka ƙaunar tunda ba mai ɗoraya ce ba tunda ba bakin iyakacin zaman da za ta yi da iyaye tana iya suna iyaye ya kare wannan kuma yanzu kuma miji shine kuma wanda zai kuma dauki wannan nauyin shi kuma ici gaba da rike ta mijinta to saboda haka ya kamata su kuma iyaye su ji tsoron Allah su ma ƙara nema musu in su abuwa da su ƙara faranta musu rai ba su rika tsangwama su dan baya yadda zai sai abin ya zai nemi musu sai yayi yawa sai abin kuma sai yazo sai yayi yawa shine yasa waɗansu sai a ga cewa sun shiga irin halaye ko in su shaye shaye ko waɗansu yawace yawace ko kuma irin cutan nan da ake faɗa kaman ta kaɗai shi ya kai ga su nan ne suna zaune nan gida an washe su kuma jin daɗinsu a waje yake bai zo ba to sai ka sai su zauna kawai a ɗaki kullun shuru ba sa son shiga jama'a da haka sai abin sai ya zo sai ya shafi ƙwaƙwalwarsu in ba a sa ba shi kenan rayuwarsu ma gaba ɗaya ta lalace kenan to kamata ya iyaye su riƙa taimakawa ‘ya’yansu wato wannan hali da suka samu kansu a ciki taimaka musu har Allah ta'ala ya raba su da wannan hali ɗin abin da ya kamata kenan saboda haka gashi nan su iyaye za mu ƙara nanata musu wannan fa nasiha ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka ce mai addini mai amana ya zo yana son ƴarku ku bashi kawai shi kenan
ba wani
bincike annabi sallallahu alaihi wasallam ba a nan ya tsaya ba ya ce illa tafa'aluhu in ba ku yi haka ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir lalle za a samu fitina a bayan ƙasa da barna ko mai girma dan saboda gida na family in bai yi kyau ba to gaba ɗaya al'umma ma ai ta wargaje kenan in yayi kyau al'umma ta yi kyau to saboda ka in ya kasance a ɓangaren iyali dan shi na mai gida bayan gashi ga matarsa kuma ai ga ‘ya’ya kowanne ɗaya daga ciki wani rukuni ne wanda sai ya kula da shi tukunna sannan shi ma zai samu kwanciyar hankali a sauran sassan rayuwarsa.
To haka yin makallau a Allah ya sa ka da yanzu. Kuma muna fatan masu sauraro suna biye da mu in ji bayanin da shi ya yi a kan wannan wasiƙa ta barista na fata ita ma baristar tana tare da mu ta ji dogon sharhin da malami kuma da nasiha dai. To mallam a makon da ya gabata an fara yin bayani akan wata wasiƙa wanda ita ma wasiƙar take neman cewa faɗakar da iyaye masu son zuciya akan ‘yarsu saboda watakila ‘yar tana da kyau ko kuma tana da asali wanda za su rinƙa ziga ita yarinya cewa ta ci mutuncin shi ko ta ɓata masa in ma ya sake ta saboda wannan kyan ko asali tana fitowa za ta sake samun miji ko ma wani lokaci yana gani ko ya fita kawai su zo su ɗauke ta ta kwana uku huɗu ba wani dalili kuma ba za a ba shi hakuri ba sai sanda suka yi sha'awa da kansu sai a dawo masa da ita to mallam yayi fara bayani shi ba lokaci ya riske mu ina ganin za mu dora.
Ku kware da suke wato a nan har na tun da wani abu da naga ya faru lokacin korona nan da aka ce a zauna a gida nan munan jihar Kano aka ba da sati biyu na farkon nan daga ba aka sake ba da wa'insu sati biyu din to akwai wanda ya kasance matarsa suka shiga irin wannan zama din inda ya kasance kawai suna nan ko da yaushe ba sa fita shi baya fita ita a saninsa ba ta fita tai masa abinci tai kai mata komai da komai to amma sai wata rana sai ya waye gari inime ta irsa
to
kaddabis ya neme ta rasa
na'am
duk wani gudu yake tsammani in ya duba ko zai ganta bai ganta ba shine sai ya waya gidan su cewa wance ce ban ganta ba yake ai gata ana shin duk wannan dokar har ta fito ta zo ta shiga mota da mutane ba a san ana ta kasan sannan da shutar da zafin ta ana ta jin tsoro yace ai mu muka ce ta zo
na
don saboda kakarta ba ta lafiya in ba ta lafiya baka zuwa ka duba ta to shine yasa muka kira ta ta zo ta abinan ta duba ta to kuma shi wannan akasi ne ma ba wai ko halin ne ba a'a su kuma irin halin su kenan shi ya ninka su in halin ne ya ninninka su sau nawa
ma dai mulkin ne da isa
to saboda haka haka ne to da ni na dauka da ra'ayin ta ne kawai haka kawai shahinci ne ko na yarinta ko na mace to da wannan to da shi amma tunda yake ku kuka ce ta tafi a wannan halin da aka sa wannan doka din kawai dan saboda wai bai zo ya duba kakarta ba bayan kuma ba abinda baya yi wa kakar da sauran dangi dangin yari ne to saboda ka ta zauna don saboda ba za ta fita ban san dawa ta haɗu ba ku ma ba yadda ne da ku ba in ji shi to amma daga baya dai suka dawo da ita ko su zauna kuma tun sannan kawai zancen da ake yanzu to kuma sai daga ba aka ga akwai ciki to daga ba ta je ci gaba da je zama dai amma shi tun sannan isa ce ta kawai shikin tana ta zama ya bata sai sai daga ba ya gaya mata bayan har yaron an kusan a yaye shi to ka ga wannan fa kenan ba to saboda haka wannan shi ne ɗaya daga cikin rukunai masu ƙarfi waɗanda suke kashe aure a duniya suke lalata aure waɗansu su riƙa ganin cewar su suna da wani matsayi saboda haka za su iya tirsasa yassu ta yi abin da suke so in dai ya zama cewa miji yana zaune da yarinya amma kuma can iyaye su suke tafiyarwa da komai nata su yarin ta yana hannunsu sa iya cewa ta yi masa ma kowanne iri abu ne ko me ma suna iya ba ta tazo ta samu san abin shi ne ko menene duk wani abu wanda zai iya cutar da shi za su iya ba ta saboda haka babu abin da zai saka da kyakkyawan niyya iyaye su ce yarsu ta taho daga gidan aure a ɓoye ba tare da miji ya sani ba lalle akwai wata mummunar niyya da ta saka suke yin wannan
ko kuma shi an raina shi
ko kuma an raina shi ai shi ne ai mummunar sosai fa an raina shi kaman koko dalilan suna da yawa ko ana ganin ai ko ya nemi ko son jaraba yake mata ko menene ko menene ko
kuma da yayi wadata yanzu kuma ya zo ya
zama shi duk dubba abin da ba sa jawo irin wannan saboda haka lalle ya zama wajibi lalle iyaye da su kansu ma idan su kansu dai matan suke da wani matsayi suke ganin cewa ya fi namijin to su tabbatar da cewa aure ba haka yake ba lallai ne ko meye matsayin gidan ko meye matsayin uban ko meye matsayin matar lallai ne wannan matsayi ya kasance ta manta da shi ko iyaye sun manta da shi sun zama daidai mutukar wani zai rika yiwa wani gani ya ci shi to babu inda aure zai ci lalle lalle haka nan ma idan shi mijin ne ya kasance shi ma mai hali ne ko madaukaki ne ko mai kudi ne ko mai daraja ne ya auro yar talakawa alal misali wacce ita ba komai iyayenta ba komai bane ko ita kanta ba komai ce ba ko shi mai ilimi ne ita ba mai ilimi ce mai zurfi ba to shi ma wannan karye rika nuna mata cewa ita jahila ce ita yar talakawa ce ita ba yar komai bace ya rika yi mata irin wannan wanda har za ta fahimta ta cewar lalle lalle ita fa a nan gidan ba ta da daraja saboda haka yana nuna cewa ya fi ta daraja to babu shakka shi ma wannan aure din babu inda zai je
to assalamu alaikum Allah lokacin nan ya cika daidai insha Allah masu sauraro sai a kasance da mu mako mai zuwa insha Allah domin jin mu dauke da wani sabon shirin a halin yanzu a madadin shehin malami Sheikh Dr. Yusuf Ali Khadimu Sunnati Nabawiyya kuma mai girma sarkin malaman gaya wanda ya jagorance mu a cikin wannan shiri na mai gida kan gida an ji wasiƙun da muka karanta da kuma irin nasiha da amsoshin da malam ya bayar da aka kama da hukuma sauraro da hukumar rediyo a kan makalla muna jaddada godiya Allah ya saka da mu
to ni ma ina godiya kwarai da gaske da ku da kuma su masu sauraron mu har ma da kallon mu zan ce Allah subhanahu wataala ya saka muku da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah
to ga duk wanda yake biye da mu a cikin wannan shiri ko da bai sami wani bangare ba idan ka shiga cikin Facebook ka rubuta Sheikh Dr. Yusuf Ali insha Allah za ka ga shafin kuma za ka samu duk sauran shirye-shiryen da muka yi na mai gida kan gida da na baya da kuma wannan da kake saurara da ma na gaba in Allah ya yarda muna fata Allah ubangiji ya sa mu dace a madadin abokin aiki na Kabir Kabuwaya wanda ya hada mu da ku da kuma jagoran shirin Gali Sadiq ni da na shirya na gabatar Nuhu Gudaji nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya ba mu alherinsa.